Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan ofishinmu da ke birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a kan mitoci 1621 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masauraro Yusuf Abdullahi ne yake muku sallama cikin shirin na musamman wanda za mu gabatar muku da shi daga nan ofishinmu da ke birnin Yamai a dalilin yaduwar cutar coronavirus da yake ga rufe ma'aikatu da dama ciki har da wasu sassa na babbar hedikwatar mu da ke birnin Washington DC. A cikin shirin za a ji cewa kungiyoyin 'yan ta'adda irin su Boko Haram da ISWAP na shirin bullo da wani sabon salo na canzawa matasa tunani domin rungumar aƙidarsu. Za a ji kuma ƙarshen hira ta musamman da Ibrahim Kalmasi Garba ya yi da Fatima Uwa Jibril, wata 'yar ƙasar tarayyar Najeriya da ke da zama a ƙasar China. A wannan karon za a ji yadda 'yan ƙasar China ke kallon 'yan Afirka. Akwai shirin kuwa Bargida da kuma sharhin jaridun Nijar, amma dukkaninsu sai bayan an saurari labarin duniya.
Assalamu alaikum masu saurari, da fatan masu azumi kuma in yi sahur ko ana kan shirin yi lafiya. Da labaran mai karantawa Ibrahim Almasihi Garba. Ƙasashen New Zealand da Italiya sun yi shelar matakansu na sassauta killacewa ta daƙile yaduwar cutar coronavirus, a yayin da Prime Minister Birtaniya Boris Johnson, wanda ya koma bakin aiki jiya Litinin bayan murmurewa daga cutar COVID-19, ke cewa zai yi wuri a sassauta taƙaita harkoki a Birtaniya yanzu. Johnson, wanda ya yi jawabi a harabar ofishinsa da ke Downing Street, ya ce ya fahimci matsuwa da kuma zullumin jama'a. To amma muddin aka sassauta taƙaita harkoki a yanzu, za a fuskanci kasadar abin da ya kira sabbin mace-mace da kuma ɓarkewar cutar, wanda zai ma daɗa gurgunta tattalin arzikin ƙasar. Na ki in salwantar da dukkan fama da sadaukarwar da mutanen Birtaniya suka yi da kasadar fuskantar wata ɓarkewar annobar a karo na biyu da rasa rayuka da dama da kuma buwayar ɓangaren kiwon lafiyar Birtaniya, a cewarsa. Johnson ne shugaban ƙasa na farko da ya kamu da cutar COVID-19, ya kuma shafe kwanaki a ɗakin masu buƙatar matuƙar kulawa a asibiti inda ya yi fama da cutar. Yayin da Amurka ke nazarin rahotanni game da lafiyar shugaba Kim Jong-un na Koriya ta Arewa, jami'ai da ƙwararru na cewa Amurka za ta ci gaba ne da aiwatar da takunkumi da kuma takura kan Koriya ta Arewar. Muna ci gaba da kira ga Koriya ta Arewa da ta kauce matakala, ta mutunta abubuwan da suka wajaba a kanta ƙarƙashin ƙudurin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya, sannan ta koma kan tattaunawa ƙwaƙƙwara kuma mai ɗorewa, wadda ta tanaji cewa Koriya ta Arewar za ta sauke nauyin da ya rataya a wuyarta, ta daina shirye-shiryen makaman nukiliya kwata-kwata, abinda wani mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya gaya muryar Amurka kenan jiya Litinin. A yayin da Koriya ta Kudu ke watsi da rahotanni da dama da ke raɗe-raɗi game da yiwuwar mutuwar Kim, tare da kuma jaddada cewa babu wasu take-take na ba sabon ba a Koriya ta Arewar, masu nazarin al'umra na mai da hankali ne kan yanayin Kim Yo Jong, kanwar Kim wadda ake bayyana ta a matsayin yardajiyar mashawarciyar Kim. Rundunar sojin Amurka da ke jan daga a Afirka, AFRICOM a taƙaice, ta ce wani harin jiragen sama da ta auna kan ƙungiyar mayakan Al-Shabab a watan Fabrairun da ya gabata ya yi sanadin mutuwar farar hula biyu, ya kuma raunata wasu uku. Gano hakan ya biyo bayan binciken da aka yi, wanda aka saka sakamakonsa a rahoton kwatan farko na AFRICOM game da fararen hular da aka rutsa da su, kuma shi ne karo na biyu a tarihin rundunar da ta ce farar hula sun mutu a Somalia sanadiyar harin jiragen sama da Amurka ta kai kan mayakan masu tsaurin ra'ayin addini. Tun bayan da na fara jan ragamar wannan runduna, mun daɗa mai da hankali kan bayyana gaskiya game da harkokin da muke gudanarwa, a cewar Janar Steven Townsend, kwamandan AFRICOM, a wata takardar bayani da aka raba ma manema labarai jiya Litinin. Ya ƙara da cewa, idan mun gaza za mu fito fili mu ansa cewa mun gaza. Kwamandan ya ce an kashe farar hulan cikin abin da ya kira yanayi na takaici da kuskure, a wani harin da aka kai ranar 23 ga watan Fabrairun shekara ta 2019. Harin ya kuma yi sanadin mutuwar wasu 'yan ta'addar Al-Shabab biyu waɗanda dama su aka auna. Ma'abuta ilimin kimiyya a jami'ar Oxford ta Burtaniya na faɗi tashin ganin sun samo rigakafin cutar coronavirus ba tare da bin tsawon matakan da aka gindaya ba. masu ilimin kimiyyar sun bayyana ƙwarin gwiwa kan yiwuwar su iya yi da wuri, wanda hakan ke ba da ƙwarin gwiwa a sassan duniya ganin ana iya samun rigakafi ba tare da an jira har sai baɗi ba. A makon jiya ne aka fara gwajin rigakafin, wanda cibiyar Janet Institute ta Jami'ar Oxford ta ƙirƙiro. Masu ilimin kimiyyar na shirin gwaji ma mutane da yawan gaske a tsawon wata guda, wanda hakan ya yi matuƙar sauri idan aka kwatanta da yadda akan ƙirƙiro rigakafi. Ƙarin jihohi a Amurka jiya Litinin sun fara kauda wasu daga cikin matakan taƙaita harkoki saboda daƙile cutar coronavirus, a yayin da gwamnatin Trump kuma ke sake nazarin tsarin yadda jihohi za su iya buɗe harkokin hada-hada da makarantu da wuraren ibada sannan a hankali. Kafafen yaɗa labaran Amurka da suka ga tsarin da ake shirin gabatarwa ɗin jiya Litinin sun ce tsarin ya haɗa da rufe duk wani ɗakin cin abinci a ofisoshin aiki da amfani da cokala da wuraren sa abinci na zuburawa bayan an gama a wuraren sai da abinci da dakatar da waƙoƙi a harkokin ibada.
Madalla labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma sai rahotannin da muke dauke da su. Rundunar dakarun kasashen yankin tafkin Chadi ta yi gargadi kan wani shirin karkashin kasa da ƴan ta'addar Boko Haram da ISWAP ke yi na ɗibar sababbin mambobi daga cikin al'umma, kamar yadda za a ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da wakilin muryar Amurka Hassan Maina kenan ya aiko muna daga Abuja.
Wata sanarwa da rundunar dakarun kasashen yankin tafkin Chadi ta fitar ta ce ta sami sai har rahotannin sirri da ke nuna Boko Haram da ISWAP da halin yanzu suke cikin halin kakanikayi na shirye-shiryen kaddamar da tsarin canzawa matasa tunani da zumar sanya su cikin kungiyoyin. Sanarwar wacce kakakin rundunar Kanar Timothy Antiga ya sanya wa hannu ta ce ƴan ta'addan na da kuma tsarin garkuwa da mutane don sanya su cikin mayakansu karfi da yaji. Biyo bayan ruwan wuta da dakarun suka yi taiwa ƴan ta'addan a ƴan makonnin da suka gabata, da kuma mummunan balakar da ta ɓullo kai tsakanin su ƴan Boko Haram ɗin suya su a cikin gida saboda kuɗi da kuma mulki. Wannan ya rugurguza tasirin su baki ɗaya. Al'amarin kenan ma da ya sa ƴan ta'addan yanzu haka suke fafutukar neman sabbin mambobi. Rundunar kasashen yankin tafkin Chadin a saboda haka tana jan hankalin matasa, musamman a shiyar arewa maso gabashin Najeriya da shiyar da ke bangaren tafkin Chadi a kasar Chadi da kuma shiyar Difa a jamhuriyar Nijar, kana da kuma shiyar arewa mai nisa na Kamaru, da su yi takatsantsan da farfaganda irin na ƴan ta'addan waɗanda suke alkawarta musu tsarin canza rayuwa ko kuma jihadi da sunan addini. A cewar mai bincike kan ta'addanci na ƙasa da ƙasa Farfesa Muhammad Tukur Baba, ya ce lalle kam akwai ƙarin dalilan da ya sa ƴan ta'addan ke son cimma wannan mummunan aniya ta su a wannan wata mai tsarki.
Sun dauki wannan wata ne na ga duka masu bin musulunci da al'adun musulunci, wata ne mai albarka lokacin da shi musulmi da sauran musulmai suke karfafa dini, suke karfafa aiki da yake da kyau, aiki da addini yake a jawo hankalin jama'a su yi daidai, su bi hanyar addinin nan. Don haka kaga ya kasance wannan wata ne da za su tunawa jama'a da suke da sha'awa kamar su matasan mu cewa to in fa kana son Allah ba abin da yafi ka nuna ga ya wuce ka shiga jihadi. Don haka lokaci ne da ya gaban ya kasance lokacin da duk musulmi ke son ya kusanci ibada. Don haka sun yi amfani da wannan kaga wata propaganda ce a duk kufofin wajen jawo hankalin yara da matasa da su maida hankali kar su kusanci waɗannan mutane, kar su karbi wani kuɗi da sauransu, sannan kuma su waɗannan gabanin a samawa yara ayyukan da zai amfane su, kuma a faɗakar da kansu na cewa waɗannan ayyukan sun fi wa kowa tasiri.
Wing Commander Musa Isa Salman da ke zama Hafsa mai ritaya a rundunar sojojin Najeriya ya ce baya ga ƙoƙarin dakarun tafkin Chadin, su ma gwamnatoci da shugabannin addini suna da irin rawar da za su taka domin cimma manufa.
Maganan gangamin samun sabbin mayaka domin su
bi maye gulban kuma mutanen da rundunan sojan multinational death task force ta kashe a kwanakin baya ko kuma har zuwa yanzu wato mayakan Boko Haram daman mutanen da kenan suke targeting samari waɗanda suka kai munzulin a ce suna da abayi ko kuma suna da karfin da za su iya yaki da sauransu kuma ta kafofin da suke bi wurin wannan recruitment drive din shine alƙawuran abubuwa da dama na farko ina son na jawo hankalin gwamnatocin da ke waɗannan yankin tafkin sifo wannan recruitment drive din da ake magana ba zai kare ba da zaran mutane matasa suka ci gaba da rashin abin yi a ƙarshe shine wato abinda su shugabannin addini da kuma na gargajiya da sauransu za su yi shine a kullun su ci gaba da wayarwa matasa da kuma iyayensu kan cewa wannan al'amarin ba addini bane kuma ba haka addini ya faɗi ba saboda idan aka samu mutane ba su shiga sai ga cewa idan kuma aka famosu aka ci gaba da wannan offensive action din sai zama cin wataran har ya zama cin su kansu ba su da mayakan da za su shiga sauransu da masu yaki
Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
to madalla abin nan kwanni kuma na jamhuriyar Niger al'umma na kokawa ne da ci gaba da hauhawar farashin kayayyakin masarufi a kwanaki kalilan da soma azumin Ramadan kamar yadda za a ji karin bayani a cikin wannan rahoto da wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako ya aika mana
a daidai lokacin da aka soma kwarara a cikin wata azumin Ramadan na wannan shekara ta 1441 ta hijira ta kalandar addinin Islama wanda ta yi daidai da shekara 2020 jama'a ne suka soma kokawa a jamhuriyar Niger game da halin da suka cinci kanunsu na azumin wannan shekara kamar yadda Abdulaziz Musa na kungiyoyin farakulla na birnin Gwanne ya mini karin bayani
duk musulmi dai ya san da cewa gaskiya in ba Allah ne kawo sauki ba bana ana fuskantar wahala wanga azumin ko shekarun baya da in ka duba ya mutane suke azumi balle bana wanda duk duniya komi ya tabarbare musamman nan kasashen Afrika wanda bamu iska mu ba komi tsada a banza ma lokacin azumi in zai zakwa abubuwa na tsada balle yanzu kai ma corona covid din ga shiga an like boda wannan matsala ne babba wanda zuwa wannan lokacin abun ya ana shiga mutane akwai consequences da wabi kishi na biyu ga wanga ciwo da shigo ya ce deja akwai gaggade imani ga mutane tunda in ka duba kasashen da nake wata rahama in zai shiga yanda suke kasan preach su kai hatta dan ma in ka duba in lokaci zai zakwa yanzu in ka duba christmas in zai zakwa kawai kayan su 1000 san nake kayan shi ka bai ka gashi shi ka uku shi ka biyu 300 wadansu ka doma ka in an ga an rasa yanda zai ma sai a ba mutane banza amma ba mu garin ba yau in ka duba transport da an ce ma kudin mota ya tsada dole kaya sweet ada epi dun mine na ake so abun wanga mun yazo gwamnati ne kamata ake tai exoneration ta gani tai to karara a kwatanta mutane a yi sensibilization parce que gwamnati bi a alama a ganin dun mataki mai kyau ma in gwamnati ta doka in dai talakawa da wanda aka dauko ma matakan ga ba su gane ko in ba banza ne ana zamban su mana
wannan matsalar da ta hada da tsadar rayuwa ga allobar cutar coronavirus da sauransu ya haifar da mamaki wa al'umma kamar yanda Pastor Abubakar Musa ke cewa ai wannan wata rahama ne amma yafi kowane wata tsadar kayayyakin masarufi
dan uwan mu ma ɗan kasuwa da ɗan uwan mu masu hannu da shi ne a sauƙaƙa abubuwa saboda a lokacin da ake azumi ana neman rahamar Allah ne ana neman jin kai na Allah kenan kowa yana buƙatar lada ta Ubangiji Allah kenan mu sauƙaƙa ma kaya yau in ka duba gani a galasuma da ake sha mun sani a lokacin da ba azumin galasda labu mu dake amma in galasa wani wuri zaka sai ta 20 wani wuri zaka sai 30 wani ma zai zuwa sai kai wani sai sai da 40
daga cikin matsalolin da azumin wannan shekara yazo da ita har da ta rashin samun yin ibada kamar yanda aka saba ta sallar tarawih ko hamsu salawati a kowane ini ko sallar juma'a a kowane sati abinda ya
Minista Malam Sama'ila Sulaysena a birnin Kwani cewa babu laifi don musulmi sun yi hakuri da salloli na nafila na tarawishi saboda wannan larura ta allobar cutar coronavirus kamar da likitoci suka bada shawara
sallar tarawihi da tahajjudi nafila ce in san samu ne yin su gida yafi falala babu laifi idan an hadu an sallace su a lokacin da ba a jin tsoron komai amma tunda akwai annoba da Allah ta'ala jarabci al'ummar duniya gaba daya da ita wanda muna fatan Allah ta'ala yayi mu to babu laifi ko kuma abu ne mai kyau shawarwarin da likitoci suka bada na cewa a kaurace ma a haduwa to abin da mai kyau musulmi su kaurace ma wannan su fahimci cewa wannan ba an yi shi bane dan a hana su ibada su a'a tsoro ne da ake kuma tsoro ne mai ƙarfi na cewa in an hadu akwai yuwa a kamu to da haka sai musulmi su zama masu fahimta masu ganuwa masu dogon nazari
azumin na wannan shekara cike yake da kalubale masu tarin yawa ga musulmi da sauran al'ummomin duniya irin waɗanda ba a saba fuskantar irin su ba a can shekarun da suka gabata Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka da birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
to madalla yanzu kuma sai karshen hira ta musamman da Ibrahim Ka Almasi Garba yayin da Fatima Uwa Jibril wata ƴar kasar tarayyar Najeriya dake da zama a kasar China kuma tsohuwar ƴar jarida da kuma a yanzu take aiki a garashin wani kamfani mai suna Star Times Media Company dake birnin Beijing na kasar China anan Fatima na bayani ne kan yadda ƴan kasar China ke kallon ƴan Afrika
akwai da ta taba ce mun wai in mun je kwaso yaran mu a makaranta ya muke mu gane su nace ku ya kuke ku gane kanku su sun san yaran su nace to ai mun muna ga kakanku da duka family house ɗin ne wai nace mun yanda kuke gane kanku mu ma haka muke gane kanmu kuma yanzu mun zama mu nan din ya kai ga mun ga Japanese zamu gane shi mun ga Korean zamu gane shi mun ga Taiwanese Vietnam zamu gane shi haka Malaysians duk zamu gane su saboda mun dan zauna da su kadan suna yaran zamu ci nace to mu ma Africa haka ne amma impression din da su ake ba su gaskiya su ma yanayin nasu tsarin ya nuna kusan komai su suke mana akwai lokacin da wani abokin aiki na taba cewa da nace mishi zan koma gida yace wa shi yana ganin kaman zaman nan zai fi mun kan gida nace don me yace wai muna da lantarki nace mu ba ke lantarki nace ko ba mu da lantarki muna da generator ku nace ko ba mu da generator nace muna da solar nace kafin solar nace ni dan ina ma da inverter nace duk ba ko kuma kirkiro su ba yace eh da yake har da kuruci yace wai kina da mota nace ni ko ke da mota wai ina da AC nace mota gida office nace kai wai wani irin talauci ne aka nuna muku muna da ci ne a Africa a Nigeria kuke mana gani gani daga baya ya zo Nigeria ai ya gani ya ga yanda mutanen mu ke da shi kuma ya tantance galibi wanda suka fita waje za su samu different views amma da yawansu ba su fita waje ba saboda yawan kasan su saboda haka duk lokacin hutu suna neman permission ne su je wani yanki su yi hutu su ga yanayin garin so mu ma in zamu da Najeriya ai mana irin wannan ko da yanda ake yi da ne ayyukan da ana exchange ɗin nan mu ma fara sanin kanmu sannan ai instilling discipline ba mu da da'a mu ke ja mu kanmu bakin jini mu ke ja mu kanmu wulakaci wanda ba su kai ba su gulakanta mu
to ko wadata da ci gaba na taka rawa wajen raina baƙaƙen fata da China wake
su ma cirani suke zuwa jakulla suke kwarai da gaske wani ba shine ma anan ko anan jakulla yake billahi da zai jakulla suna da masu jakulla fiye da tunaninku tunda ai muna nan suna zuwa suna mana shara da wanke wanke da gyaran gida duk sati ko duk wata su ma cirani suke zuwa daga nasu kauyuka da za su hada kudi gaba ɗaya kudin da za su hada su koma da shi kauyen su in kuka fassara a kudin mu na Najeriya wasu bai kai ma dubu ɗari ba dan kusancewan su ma fa suna da talakawa kuma ko anan ga su nan a subway a kasuwa in mun je ga su nan zaune su ma suna bara amma kuma sun yi controlling media din su akwai abubuwan da babu wanda ya isa ya nuna a jarida ko a TV ko a wani abu amma mu an bar mu a sake saka ko hotuna ne suka dauko ɗan Afirka sai kaga su kuma suna nuna namu bakaken yara kazamai da kuda ke bin su a baki da kin gashin su yayi kuda kuda haka sai ana nuna sai a rika cewa en fejo en Afirka so in suka ganka kai looking good sai su mamaki Afirka daga ina sai a ce South Africa saboda South Africa sun san akwai turawa rinan hankali
to madalla karfa shafa muna kawo muku shirye-shiryen na musamman ne daga nan ofishin mu dake birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar yanzu kuma ga Abdulaziz Adili Toro dauke da shirin kowa bar gida
kowa ya bar gida gida ya bar gida
kamar wanda ba awa ka sace darago daraja masu ya zama kai wani gonga
Kowa bar gida ka gida ya bar shi jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsin ranar talata a cikin shirin kowa ya bar gida wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke hadawa da kuma gabatarwa a cikin shirin namu za ku ji ta musamman da wasu 'yan asalin Afirka da suka bar inda suke domin neman rayuwa ingantacciya zuwa wasu kasashe a yau kuma ga ci gaban hirarmu da Malam Idi na asalin kasar Niger mazaunin jihar North Carolina dake Greensboro dake na America
bayan sai da wata guda aka ce akoma aiki akoma aiki to wannan abun ya wa batura nan ciwo suka ce za su ga ni has akwai lokacin da za su samu rana ta lada san tambayi wani abu gare su kuma za su hana ba da nan sai mun nan murskin sai suka ce a ba za mu barka baka tafi muna bukatar ka ta baka in ka tafi kai mu samu wanda zai dauki wurin ka sai mun mas formasyon wata shida kene yanzu gaskiya bukatar da ya kamata ka sa kamfani a tura ka karatu ba ta fara yi ka zauna kawai ka yi sai naga tunda saka mun wannan abu na ce to kaga za ka yi gaba abin ba zai ba dadi yanzu an fara daga haka da ci to gara kuma kai na ba dan ba ma amma ne kamar hutu na irin wannan abin da ake cewa mizan disponibility a bani dan lokaci na in yi wannan aikin gani ko na iya yin shi kamar yadda nake yin aikin na wanne ne zai yi bana da iri suka ce wannan ma bawo in ina barabus dai in barabus a ce ko tunda sun wada ka barabus ne mai Allah da iko shi kuma ka yin yi barabus kin ma sai na ina cikin dalli sai na sai na ci bawar gare ne mi zuwa Amurka kuma da wannan abu Allah sai kama mun a san visa ne ce to garin zuwa Amurka da harkar tafiya tunda dai yana da halittata kuma da iya aikin hannu ina in nazo da nan akwai aboki na da yayyo zo sana ya ce mun zo nan in ka zo ka samu alheri aikin ka da wanda ya san ta halata wannan ku
iko Allah to ka samu ɗan matsala wajen bidar visa ta shiga nan Amurka a lokacin
wallahi a lokacin nan ba kai mutane suna cewa visa ta Amurka a lokacin nan wahala take ba da wala wallahi mala blazis ide gaskiya ba samu wahala bane
kuma ka gwada musu da kana da wasu ƴan kuɗi cikin bankin naka ko
wannan ban gwada musu komai ba wanda aboki na mune abuna takardar ya gayyace ni zo da na kawai shi ya bani da ita ce na tayi da kuma takardar aiki na sai kuma takardar ta take na jirgi dan tambayar ma da saka mani ana ce ana yawan tambayar ka ni tambayar bi kawai ta muni ina za ka nace a Amurka ne kisa tace me za ka je kai nace a wani aboki na ya gayyace ni da ta yace tace to ka san kudin zuwa Amurka daga nan zuwa Amurka nawa ne nace a ni ba kudi ba nake dibi ni a fitar da ke tsakin kan da ita tace na ba daraja ba wannan ba dan kudi ba zan san kudi na sani a lokacin nan akwai Air Africa dan zuwan ina ji yana kamar biliyon a cikin miliyan da yanka ba da ana yi da kira ke baka jika 25 haka
iko Allah ban cika kwashi shekara wajen 15 in cika na aiki a Niger sai ga ka Amurka da ka zo Amurka ya kaga yanayin aiki ya kaga rayuwar
abun to kuma gaskiya aikin nan da nayi a kamfanin nan na Sauli da Tulare SPCN kamar ya bani horo ya bani horo da nazo sai na ciki ban samu wata wahala ba ta kimsuwa da yanda suke tafiya da aikin su tunda da nazo ne ka san ko mun san maulin inda muka baran inda na yi shekara 13 a Nijar ina aikin su ma suna da kashi kamar hawa uku na aiki nan da suke ce ma kamar na Amurka na cewa first shift second shift da third shift
kamar travel da shirke nan
travel da shirke duka waɗannan na riga na saba da su wallahi wani Abdulaziz shigowa ta Amurka ni bai musati na fara aiki
to ai mala to ai baka da takardu ko
ai kuma rashin takardu a lokacin nan a Amurka ba mai tambaya kama da kaza dan idan ka zo inda kake zuwa kan bana dan da mun isko ɗan uwa wanda suke aiki anan su suka taimaka mana su suka gwada mana hanyar da ake bi akwai wanda suna da mutanen su wanda suke da kamfanin mika masa idan su wanda suke sana'ar aiki
na gane
su da muka zo su suka kama mana su suka kama mana ga hanya da zaku bi ga hanya da zaku bi ga hanya da zaku bi idan ma an tambaye ka kana takarda sai kana da takarda
iko
a wani bincike ba ake ba bincike a lokacin nan
kenan dai alamun lokacin ana bukatar mutane akwai aikin ba mutane
aiki nace wallahi malam nan zai aiki uku ne
iko Allah
in na sauka daga wannan sauka daga wannan in na sauka daga wannan sauka daga wannan to aiki na uku shi kuma weekend ne sai in na dauki yuwa sau dulabi shi kuma nake security kalli
to yanzu kina da tambaya
in ka bar wannan gobe ma kana samun wani a lokacin da baka zo
ki kenan kana aiki awa nawa ga yini
to su kamar akwai inda zaka yi awa 8 akwai inda zaka yi awa 12 da awa 12 shine wannan idan kai awa 8 wannan awa regular awa ne regular time ne kenan babu wasu awa amma an suka hauda daga awa 1 zuwa awa 4 nan ko awa 6 nan duka sai a ga ka ubata sai a lamka kashi akwai inda suke baka makashi 100 bisa 100 a baka wasu kuma su baka 50
malam Umaru Sanda Idi kenan dan asalin kasar Niger mazaunin jihar North Carolina dake Greensboro mun gode daga ba mu dama tattauna tare da kai cikin shirin koyar bar gida gida ya bar shi wani Abdulaziz Adli Toro ke shiryawa da kuma gabatarwa daga nan birnin Washington DC
to madalla yanzu kuma lokaci ne da Sule Mumuni Barma zai kawo na shirin jaridun nishar
zamu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Canard Amphiri wace ta ruwaito cewa annobar cutar corona na kokarin kawo cikas a tsare-tsaren zabubukan gama garin da ya kamata a gudanar a ƙarshen shekarar 2020 a Niger ganin yadda ayyukan rajista ke jan kafa a jihohin Zandar Maradi da Difa inda jami'an rajista da dama suka yi murabus a yamai kuwa aikin ne aka jingine kwata-kwata sanadiyar wannan annoba alhali a watan Yuni da ke tafani ya kamata kwamitin tsara kundin rajista ya damka hukumar zabe ta kasa seni wannan kundi yayin da kundin constitution ke cewa dole ne a shirye zabe kafin shudewar wa'adin shugaba mai shirin barin gado jaridar Lanketer na cewa akwai yiwuwar watan azumin Ramadan da muka shiga ya canza wa hukumomin Niger tunani su sassauta wasu daga cikin ka'idodin da suka shimfida da nufin dakile yaduwar cutar corona jaridar ta ce rufe wuraren ibada na daga cikin matakan da ake ta korafi a kansu a sassan wannan kasa saboda haka jaridar ta ce bude masallatai a wannan lokaci ya zama wajibi don kauce wa fuskantar tashina-tashina jaridar Air Info ta bayyana cewa wani rahoton bincike ya bankado abin da ke kama da kisan kiyashi da aka yi wa wasu fararen hula sama da 100 a yankin Tilaberi wadanda aka bizne ga wakinsu cikin rami guda jaridar ta ce wasu dakarun rundunar mayakan jamhuriyar Niger ne ake zargi da aikata kisan waɗannan mutane kimanin 200 waɗanda a halin yanzu wata takarda mai dauke da jerin sunayensu ke zagayen kafafan yaɗa labarai da kafafan sada zumunta a yanda ake ci gaba da jiran jin martanin hukumomin kasar ta Niger game da wannan al'amari da ke haddasa cizayatsa a ciki da wajen kasar domin a cewar masu wannan korafi bai dace a fake da yaki da ta'addanci ba don yi wa bil'adama kisan kare dangi mukalgare da jaridar Le Courrier wacce ta zo da labarin halin da ake ciki dangane da badakalar nan ta dubban miliyon sefa da aka wawure a ma'aikatar tsaro ta kasa jaridar ta ce tun a tashin farko bincike ya gano manyan jami'an hukuma da hannu a wannan badakala to amma kawo yanzu karanan alhaki ne kawai ake yi wa muzurai don ganin sun amayo kudaden da ake zargin sun handame a maimakon a fara da manyan mahandama ma'ana jami'an da gwamnati ta baiwa amanar kula da komai na sha'anin tsaron kasa Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
to kafin mu rufe shirin ga nasihar Ramadan
ni ne Malam Haruna babban gardi limamin Juma'a na Jagindan nan da magaran Sallallahu Alaihi Wasallam yana bayani akan farala ta wanda yake ciyar da mai azumi shine Annabi ke tamam fadar sa'iman auja hazagaziyan falahu muslu ajrahu duk wanda ya ciyar da mai azumi mutum ne yana azumi ka bashi ci ka bashi sha ka dada damin ranshi wato ka samu lada ta wanda ya wannan azumin daga taimakawa dan haka Annabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya ce man fadar sa'iman ala ta'amin aw sharabin min halalin fi shahar ramadan wanda ya ciyar da ainihin mai azumi ko ka bashi abinci ko abin sha cikin wannan wata mai albarka sallat alaihim almalaikatu fi sa'at malaiku suna yi mai addu'o'i wato a tsawon wannan lokuta na ramalana wato wasafa hu jibril alaihi salam haye hannu da jibrilu dan jin dadin abin da yake bayan wannan wato ainihin akwai wani ba Allah shi ma lokutan baya ana ce mai wato ana ce Muhammad bin Abi Salman fadar kulli yawm lailatu fi shahr ramadan a wannan wata kulle yana ce da 50 insani mutum 50 yake ba ruwan sha da abinci da abin da ya kamata taro mutane yake da ko ina ku zo ku sha ruwa yana da labar ku zo ku sha ruwa
to madalla da kuma haka muka kawo karshen shirin namu na musamman da muka kawo muku daga nan ofishin mu dake birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka ni Yusufu Abdullahi yake cewa ku kasance lafiya daga nan birnin Yamai.